نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وانا مسلاتي ميتالي البركة مسلاتي مولغة لكينا تشكينغل بوشي أجهر بوشي وانا يمتينا رالي تنم يومنا بيرغة وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a 444 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 3 miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj, muna cikin tafsirin aya ta 36 a cikin wannan sura, akwai ta'ziyar mu da zamu miƙa ta zuwa ga dan uwan Alhaji Awwalu Aliyu Gangara da dan uwansa Alhaji Mustafa Aliyu Gangara, bisa rasuwar mahaifiyarsu ranar Juma'a da ta gabata. Muna mata addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, Allah sa ta huta, Allah sa ya aljanna ce mako mata, Ubangiji ya karɓi kyawawan ayyukanta ya yafe mata kurakuranta, Allah ya ba da lada na haƙuri da juriya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
الله سبحانه وتعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن راقما ما سكبا. جعلناها لكم من شعائر الله من سنيامك سوء daga alamomin wato alamomin bautar Allah. Lakum fiha khairun, kuna tattare da alkhairi a cikin su. Fadhkuru ismallahi alaiha, dan haka ku ambaci sunan Allah akan su yayin da kuka zo soke su. Sawafa, suna tsaye akan kafafuwa uku. Fa idha wajabat junubuha, idan ransu ya fita bayan sun fadi kasa. Fa kulu minha, to sai ku ci daga gare su. Wa at'imul qani'a, ku ciyar da mai roƙo. Wal mu'tarra, da wanda yake shagube baya roƙo. Kadhalika sakharnaha lakum, kamar haka ne muka hore muku su la'allakum tashkurun, domin ku yi godiya. Wannan aya jiya mun fara tafsirinta, da muka faɗi cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci raquma bayan ya ambaci dambobin ni'ima wanda ake yin lai ake yin hadaya da su, sai kuma ya ware raquma daga cikin su ya ambata saboda girman falalar da take cikin yin layya da su, wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama a hajjinsa ta ban kwana ya yi hadaya da raquma 100 inda ya soke 63 da hannunsa sauran kuma sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya soke. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ko ya umarni cewa ambaci sunan Allah yayin da aka zo soke waɗannan raquma fazkuru ismallahi alaiha, ko ambaci sunan Allah lokacin da kuka zo za ku soke su sawafa, suna tsaye akan kafafuwa uku, wato an sakale kafar hagu ko kuma kafar dama, sau tari akan sakale kafar hagu. Ata ibn Abi Rabah yana cewa kowace kafa ma ana iya sakalewa, sakale kafar su ta dama ta hagu, sannan sai a sa abin sokewa a soke shi. To Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sifar yadda za a yi wannan suka. Na farko za a ambaci sunan Allah yayin da aka zo sokewar. Dabba ce wacce take ba raguma ba, ba ragumi ba, wato kamar sa ko saniya ko rago. To wannan ana yanka shi ne a kwance, za a kwantar da shi a kan ɓangarensa na hagu ya kalli alƙibla, sannan a danne jikinsa domin a yanka shi ba tare da yana wutsul-wutsul ba, don kada wani abu na jini ya ɓata shi wanda yake yankan. Yayin da mutum ya zo yankawa zai yi kabbara, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kadhalika sakharaha lakum litukabbirullah, zai ce Allahu akbar, sannan ya ce bismillah. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi lokacin da ya zo yankan abin layyarsa, yake cewa bismillahi wallahu akbar, ce bismillahi wallahu akbar, yakan yi addu'a ya ce Allahumma hadha minka wa laka, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha minka wa laka, Allahumma taqabbal minni, wannan abin yankan minka daga gare ka ne, ma'ana kai ne ka mallaka min shi, wa laka kuma gashi na sadaukar da shi domin ka kai kadai, fa taqabbal minni, don haka ka karba daga gare ni. To wannan shine ambaton Allah da ake bukata yayin da mutum ya zo soke abin hadayarsa ko layyarsa ko kuma yanka abin layyarsa. Sannan Allah ya ce fa idza wajabat junubuha, fa idza wajabat junubuha, idan ran wannan dabbar ya fita bayan ta fadi kasa, bayan ta je kasa, wannan yake nuna cewa a lokacin da aka soke ta din a tsaye take. To bayan an soke ta, wannan sukan sa ta fadi kasa ta mutu, Allah ya cire ran nata, to shikenan fakulu minha, sai ku ci daga gare ta. Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abdullah ibn Qurt, Imam Ahmad, Abu Dawud da Al-Hakim sun fitar da hadisi daga Abdullah ibn Qurt, yake cewa قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ستة بدنات. أنكوا النبي صلى الله عليه وسلم راقما قدام يركوشدا ينحرهن لزي ينكسو فطفقن يزدلفن إليه. سيسكرك مزعوا لكنسو سنة مزعوا كسر منذ صلى الله عليه وسلم أيتهن يبدأ بها كمر قوتي kowace raƙuma so take a fara da ita, sauraka suka riƙa matso jikinsu ga annabi sallallahu alaihi wasallama. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya soke waɗannan raƙuma, yayin da suka je ƙasa aka zare ran da yake tare da su, qala kalimatan khafifa ko khafiya, sai ya faɗo ta magana ƙasa-ƙasa yadda ba kowa ya ji abin da ya faɗa ba. In ji shi mai riwaya Abdullahi ibn Qurt ya ce lam afhamha, ban fahimci mai annabi ya faɗa ba, amma dai na je wata magana. To akwai waɗanda suke kusa da ni, sai na tambaye su mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai suka ce ya ce man sha'a qata'a, yanzu bayan sun faɗi an cire abin da duk wanda yake so ya yanki naman jikinsa. Saboda haka ana haƙuri sai idan dabba ta gama wato ranta ya gama fita sannan ake fara sa mata wuka ana yankawa ba wai daga zarar aka yanka ta ba mata gama abin da take mishi kina a shiga datsarta ana fidanta ana san a bari sai ran ya gama fita shine ma'anar wajibat junubuha kada ai garaje da zarar aka gama yanka dan ba dan take a fara sa mata wuka ana fasa cikin ta tare da cewa sauran ran jiki jikinta bai gama fita ba wannan ba daidai bane kalmar wajibat junubuha tana nufin fitar ranta sannan kuma ta je kasa wannan shine abin da ayat take nufi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su a wannan daidai wannan lokacin ban sha'a qata'a wanda dai yake so sai ya yanka akwai magana sayyidina Umar da yake cewa wala ta'jalun nufusa an tuzha kada ku yi wa rayuka garaje kafin a fitar da su kada ku yi garaje kada ku yi musu garaje kafin a kai ga zare su shine yayin da kai aka yanka dabba kafin a kai ga zare mata rai mutun ya kai mata wuka yana cika wannan zaka yi ta ganin sa musamman a wuraren yankan dabbobi kaga cewa ana gaggawa so ake kawai a ga an yi an gama an samu ta gaba an kamo ta gaba an yi a rika hakuri sai an ga cewa ran da yake tare da ita ya fita sannan a abin nan to shi ne ce fakulu minha ku ci daga wannan abin da kuka yanka na hadiyar ku annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yanka masa da ya soke a bullayyarsa babban hadiyarsa guda 100 to haka yayi umarni aka rika datso masa daga jikin kowace dabba kowace raƙumi aka rika yanko masa ana gasa masa sai da gaba ɗai kowane abin da aka yanka daga ciki aka gasa masa ya ci wannan yana nuna cewa ya halatta idan mutum yayi hadaya ya ci daga hadayarsa ya ci daga hadayarsa sawa'un hadaya ce ta wajibi ko hadaya ce wacce ke ta dauye babu bambanci sabanin ra'ayin mazhabar Shafi'iyya da suke ganin cewa idan hadaya ce ta wajibi to daidai take da damu nazirin ko damu kaffara akwai abin da ake yankawa saboda bakanci ko kuma a yanka saboda kaffara a damu fidya yayin da mutum ya yi wani abu da aka hana shi a cikin aikin hajji ko aka ba shi damar ya yi wani abu da aka hana to an ce ya yi fidya ya yanka dabba to ita wannan dabbar da zai yanka saboda ya cike wani gibi da ya samu a cikin aikinsa na hajji to wani ba a halatta masa ya ci wani abu daga cikinta ba zai ba da ita ne sadaka ka cokan ko mutum ya yi bakance zai yi nazar da dabbarsa to bai yanka kuma ya cinye in ya yanka sai ya sadaka da nama to Imam Shafi'i sai a gurinsa hatta wanda ya yi hadaya ta wajibi kamar musulman da ya yi hajjin tamattu'i ko ya yi hajjin ƙirani akwai hadaya a kansa zai yanka dabba to shi yana ganin cewa idan yanka ba zai ci ba to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci daga cikin dabbar hadayar da ya yi kuma sahabbansa su ma sun ci ba tare da kuma yana musu tambayoyi cewa dabbar da kuka yanka din nan ta hadayar wajibi ce ko ta tadawuyi ce ba tare da wannan istifsari ba wanda yake nuna cewa halal ne mutum ya ci daga dabbarsa shine anan Allah ya ce fakulu minha ku ci daga wannan dabbar ku ci naman wannan dabbar wannan umarni ne na ibaha wato an halatta muku ku ci ba wai dole ku ci ba an yi wannan umarni saboda a lokacin jahiliya ba sa son cin abinda suka yanka daga gumakansu sukan yanka hadaya amma ba za su yadda su ci ba sai su ɗauki jinin wannan dabbar su yi ta yaba shi a jikin ka'aba ko jikin gumakansu hakanan naman shi ma haka za su yayyanka shi su rataye shi suna ga wannan su ba za su ci ba sai dai su ciyar da mabukata kyankyamin su ci ma suke yi to shine Allah subhanahu wataala ya soke wannan al'adar cewa fakulu minha kuma da kuka yanka din kuma ku ci kuma duk abin da za ka ba ma wani sadaka ko ka ba shi kyauta ka taimaka masa da shi idan ya ga kai ma kana amfani da wannan abu musamman abin da yake ci ya ga kai ma shi kake ci to abu shakka zai fi farin ciki zai fi jin daɗi cewa baka nuna masa bambanci ba kuma ba wai dan kai baka so bane ko kuma a dan bai maka dadi bane ka dauka ka bashi a kai ma irin wannan kake ci don haka sai ka kaci sannan ka ce kai ma zo ka karba to sai yafi masa dadi akan yadda su a jahiliya suke kenkemin su ci abinda za su bayar da shi sadaka suna ganin matsayin su yafi karfin a ce sun ci wani naman da suka yi sadaka da shi shine Allah ya ce fakulu don haka wannan umarni ne dan a gyara wani abu da aka bata umarni ne da a gyara wani abu da aka bata kamar umarni ne da yazo ba'dal hadri bayan an hana mutum yayi abu kuma aka bashi damar yayi to wannan ba a daukar shi a matsayin wajibi saboda ka umarni ne na itlaq kamar yadda tabari yake cewa amru ibahatin wa itlaq yanzu an ba ku dama idan suka abin nan kuna iya ci ba tare da wani wata matsala ba za mu ga cewa Allah subhanahu wataala cewa idza wajaba junubuha faqulu minha fa'ud taqib daga zarar suka aka sauke wannan abin hadaya ran sai ya fita daga jikinsa to ku ci wato ana nuna maka cewa ka gaggauta amfanuwa da shi kada ka bari ka ci sai an jima ko sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a da zarar an gama yanka shi to shikenan kuna iya fara amfani da shi saboda ka fa'ud ta'tib ce da take nuna al-isra take nuna gaggauta yin hakan domin wani abu ne da yake tare da alkhairi ku ci kuma ku ciyar da mabukata kuma ku iya ajiyewa ma in kuna so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu wa at'imu wa dakhiru ku ci ku ciyar kuma ku ajiye abare da muka yi tafsirin fakulu minha wa atimu alba'is alfaqir mun yi bayani akan yadda ake son mutum ya ci daga jiki ya ci wani bangare sannan ya sadaka da wani bangare sannan kuma in yana buƙatar ajiya ma ya ajiye wani bangare babu laifi dan ya kasa shi uku ya yi amfani da kashi ɗaya ya ciyar da kashi ɗaya aje kashi ɗaya babu komai ba kuma ayyade maka cewa dole sai kai kasan daidai ba wato ka kasa shi aslasan ba sai ka kasa shi aslasan ba kawai ka kasa shi salasan ka kasa shi uku aslasan wato kamar da shi sulusi sulusi ya zuba uku wanda wani bai fi wani ba a'a ba dole bane kana iya duba me aka fi bukata wata kila waɗanda za ka raba wasu suka fi yawa akan kai da iyalanka da za ku ci daga ciki kaga sai zama bangaren su ka san su ya fi yawa tana yiwuwa yanzu to kai ne kake da bataliya da yawa za ka ibi da yawa sauran kuma sai ka bayar da shi sadaka zaka gurgurar da bukata gurgurar da zaka yi kashi kashe kashen saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho daga hajji har ya taso madina yakan umarci ɗaya daga cikin hadimansa cewa ya yanka musu abinda aka yi ya layyan nan suna ta ci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi guzurin sa a hanya yayi guzurin wannan naman har zuwa madina saboda haka babu laifi idan mutum ya yanka hadayarsa ko ya yanka layyarsa kasa ta gida uku ya ci kashi ɗaya ya sadaka da kashi ɗaya kuma ya aje ko kuma ya kasa uku kashi ɗaya nashi kashi ɗaya na iyalansa kashi ɗaya kuma ya raba wa talakawa to duk zai iya yin wannan duk wannan in aka koma karatunmu na bara mun yi dogon sharhi akan wannan so shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ci yadda alqani su malamai suka ce alqani shine as-sa'il al-faqir as-sa'il bi tadhallul daga qana'a ne qanu'an me wato mabukaci ne wanda yake kaskantar da kansa ya roƙo wato zai kaskantar da kansa ya yi bara shine alqani ba daga qana'a ba ne al-mu'tar kuma shine wanda yake ya'ti muta'arridan lin-nawal shi ba zai fito karar ya bayyana ba amma kuma daga yanayinsa za ka fahimci cewa yana da bukata zai dan yi maka hannunka mai riga ne amma ba zai fito karar ya ce a taimaka mun ba shine al-mu'tar al-mu'tarid bis-su'al amma la yusarrihu bihi ba zai fito karar ya bayyana cewa yana roƙonka ba amma daga ganin yanayinsa da dan take-taken sa zaka fahimci cewa yana son ka taimaka masa. To wasu daga cikin yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara alqani da almu'tar. Alqani shine mai roƙo bi tazallul, wato da kaskantar da kai. Almu'tar shi kuma shine wanda yake roƙo amma ba sarari ba, ba fili ba, sai dai yayi hannunka mai sanda. Daga cikin waɗanda suka yi wannan tafsirin akwai Abdullahi ɗan Abbas a wata riwaya daga cikin ruwayoyi biyu daga gare shi. Akwai Ikrima albajirinsa shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu. Haka nan akwai Al-Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai, akwai Muqatil, akwai Zaid ibn Aslam, akwai Malik ibn Anas, akwai Sa'id ibn Jubair a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu, akwai Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Haka nan daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka ɗauki wannan fassara cewa alqani shine mai roƙo, almu'tar shine wanda yake hannunka mai riga. Daga cikin malaman tafsiri akwai Ibn Jarir Tabari da As-Sam'ani, haka nan da Ibn Ashur da Shanqiti, haka suka fassara alqani da almu'tar. Sannan ko da suka fassara alqani da cewa ana nufin daga qana'a ne, almutaaffif shine mai kame kansa wanda ba zai yi roƙon ba saboda wadatar zuci. Al-mu'tar kuma shine al-faqiru alladhi yas'al, talakan da yake wato mabukacin da yake roƙo. To daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara akwai ruwaya daga Abdullahi ɗan Abbas da kuma ruwaya daga Ikrima da kuma ruwaya daga Mujahid da kuma Qatada ibnu Da'ama da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ibn Jubair a wata ruwaya daga cikin ruwayoyinsa. Saboda duka lafuzzan guda biyu kowanne an yi masa fassarar da aka yi wa ɗan'uwansa fassara da ita. Saboda dai in ka ce alqani wal mu'tar, da wanda yake roƙo da wanda baya roƙo, ko ka ce da wanda baya roƙo da wanda yake roƙo, duka fassarar ta tafi daidai. An fi son ka ba wa wanda ya fi buƙata, kamar yadda ya gabata a cikin sura da ta wannan aya da ta gabata, faqulu minha wa atimul ba'is al-faqir. Al-ba'is al-faqir, al-ba'is al-faqir shine mabukaci galabaitacce wanda ya galabaita sosai. To babu shakka shi ya fi cancanta a gabatar wajen bayarwar akan wanda mabukaci ne amma bai kai shi galabaita ba, mabukaci ne amma galabaita sa bata kai ta wancan ba. Allah ce kadhalika sakharna halakum la'allakum tashkurun, kamar haka ne sakharna halakum, muka hore muku waɗannan dabbobi manya-manya da kuke ta'amuli da su, kuke amfani da su, ga su dai da girman halitta da girman jiki da ƙarfi, duk sun fi ku, sun fi ku girman halitta, sun fi ku girman jiki, sun fi ku ƙarfi, amma kuma Allah ya hore muku su, kuna sarrafa su yadda kuka ga dama, kuna amfanuwa da su ta hanyar hawa, ku amfana da su ta hanyar shan nonansu, ku amfana da su ta hanyar ku yanka ku ci namansu. Wannan horewa ce da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi muku ba don kuma don ku gode masa bisa ga wannan ni'ima, ni'imar hore muku waɗannan dabbobi, domin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ga dama, to da ba za ku iya da waɗannan dabbobi ba za ku iya amfana da su ba, saboda suna da halittar da ta fi taku ƙarfi, ta fi taku girma, kuna ji kuna gani, haka za ku bar su ba tare da kun hore su ba. Amma sai Allah Subhanahu wa ta'ala ya rankwafa muku su, ya sassauta muku su, ya zanto za ku iya amfani da su ba tare da kun wahala ba, kamar yadda Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi wa masharibu afala tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yaraw, ashe yanzu ba su gani ba, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, mu muka halitta musu dabbobin ni'ima, mimma amilat aydina, daga abinda hannayenmu suka aikata muka halitta musu waɗannan dabbobi, fahum laha malikun, sai gashi sun mallaki waɗannan dabbobi, sun zanto mallakinsu ne, suna yin abinda suka so da su. Wa dhallalnaha lahum, muka kuma hore musu su, faminha raqubuhum, daga ciki suke samun abin hawa, ومنها يأكلون daga ciki suke ci walau fiha manafi wa masharib suna da abun moriya mora daga cikin su da yawa da abin sha wato da abin sha daga cikin wadannan dabbobi afala yashkurun Allah ce yanzu ba sa gode masa ba ba sa yi godiya ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya hore ba dan adam amfani da wadannan dabbobi akwai dabbobin da ba su kai su girma ba ba su kai su girman jiki ba ila ba su kai su ma karfin jiki ba amma da Allah bai hore wa dan adam amfani da su ba yana jira gani haka yake kallon su ce ba ya da iya da su ba zai yi amfani da su ba ga sunan dabbobi na daji wadanda suke kanana ne a halittar jiki amma sun fi karfin dan adam ya kama su ya juya su yadda yake so ga su zaki dan su kura su waye ga sun suna yawo amma ba wanda ya kama zaki yana dora masa kaya yana hawa saboda Allah bai hore masa wannan ba in ma yace zai yi wannan da saddabarin sa da wayen sa da waye wata rana reshe yana juyawa da bujiya sau nawa ne ake samun irin waɗannan kaga cewa dabbar ita ke ajalin su saboda haka ubangiji subhanahu wataala sai hore maka ragumi duk girman sa sai ga yaro kankani ya kama akalin ragumi yana ja kuma yana bin shi zolo zolo haka ba tare da ya bijire masa ba inda za ku fahimci cewa horewar ubangiji ce randa duk raƙumin nan ya tubire ka dubi ka ga yadda yake wa yake iya tunkara sa randa duk ya kangare za ka ga cewa ba mai iya tsayawa gaban sa ashe kaga da yake ba da kai ka hau ka sauka wani ma har ka dake shi to duk wannan horewa ce ta ubangiji wannan horewar kuma ni'ima ce babba ubangiji ya wa dan adam to shine anan Allah subhanahu wataala yake jan hankalin dan adam cewa yanzu dan adam ba zai gode ba wannan ni'imar ba haka dan adam yake cikin ni'imomi zagaye da shi ta ko ina sun baibaye shi da ubangiji subhanahu wataala amma saboda rashin tunani wannan ni'imomi ba ma ya ganin sa a matsayin ni'ima ba ya daukar sa a matsayin ni'ima saboda yana ganin abu ne da kullun yake ciki yana gaba sa yake masa sai yake ganin kamar ba ni'ima bace ruwan da zai sha iskar da zai shaka kasar da zai taka inuwar da zai sha ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah baka da ikon da zaka iya samarwa da kanka waɗannan abubuwan Allah bai baka su ba amma Allah subhanahu wataala ya hore maka su kake rayuwa a cikin su haka nan ya hore maka duk wasu halittu manya-manya da ya halitta da suke kewaye da kai itatuwa ne duwatsu ne dabbobi ne duk ya hore maka kai dan adam ya baka wannan daraja a kan su kake iya sarrafa su yadda kake so wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala takribi ne da Allah ya wa dan adam walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الا تحقيقا من كرم يا ادم ولقد كرمنا بني ادم من كرم يا ادم اي ادم ادم سنه يا ادم ورزقناهم من الطيبات بك ازر تاسد الداد دا ابو هو الداما وحملناهم في البر والبحر بك دوكيس في البر اكن تدو za su hau abin hawa su yawo su je ga inda suke so su tafi inda suke so su hau dabba su hau mota su hau jirgi wal bahari haka nan muka dauke su a cikin ruwa muka dauke su a cikin jiragen ruwa wa razaqnahum min at-tayyibat muka kuma azarta su daga dadadan abubuwa abinda za su ci da abinda za su sha wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka fifita su akan halittu da dama da muka yi fifitawa ta sosai wannan takrimi ne da Allah ya yi wa jinsin dan adam kowane dan adam jinsin dan adam sawa'un mu'mini ne shi ko kafiri ne mai biyayya ne ga Allah ko wanda baya yi wa Allah biyayya yana cikin wannan takrimi na ubangiji to maimakon shi kuma dan adam ya wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi masa ta sa shi ya yi wa Allah godiya ta hanyar imani da Allah da miƙa wuya ga umarnin Allah da biyayya ga Allah subhanahu wataala da kaucewa abin da Allah baya so kaucewa fushinsa maimakon haka sai ya canza wannan da kafirci sai ya canza ni'imar Allah da kafirci alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar baka ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya musu da kafirci ba suka jefa mutanen su cikin halaka saboda ka dan adam Allah subhanahu wataala yayi masa abin da zai tsaya yayi la'akari da su kadai zai san cewa ni'imar ubangiji a gare shi ba ta da safuwa kuma ba zai iya biya ubangiji subhanahu wataala godiyar wannan ni'imar ba kuma duk da haka sai ya bijire sai ya mayar da abin wato abin da zai yi amfani da shi ma wajen sabon Allah da yawa dan adam yakan saba wa Allah da ni'imar da ya masa kuma sai ni'imar lafiya sai amfani da lafiyar da ya bashi ya saba masa ya masa ni'imar dukiya sai amfani da dukiyar sai ya saba masa ya masa ni'imar karfi sai amfani da karfin ya saba masa ya yi masa ni'imar daukaka sai amfani da daukakar da Allah ya bashi ya saba masa maimakon ya zanto waɗannan ni'imomin ya sanya su a mahallinsa kuma ya yi itirafi da cewa daga Allah ne sai ya juyar da su ya mai da su abinda zai saba wa Ubangiji subhanahu wataala da su to Allah yana hakuri da bayansa yana kawar da kai daga irin abubuwan da suke yi da Allah subhanahu wataala ya ga dama to da dan adam babu inda zai kai labari ba inda zai iya rayuwa gaba daya saboda ka ni'imomin Ubangiji sai dai kai abinda zaka iya yi amma ba zaka iya gode masa akan ni'imominsa duka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa subhanaka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik ya Allah ba zan kirdiga yabo gare ka ba kamar yadda kai ba kanka saboda ka duk yadda dan adam zai yi ba zai iya kirdiga godiya ga Allah subhanahu wataala ba sai dai yayi abinda zai yi Ubangiji subhanahu wataala kuma ya yafe masa gazawarsa sannan Allah ce lan yanala Allah duhubuha wala dima'uha walakin yanala taqwa minkum naman su waɗannan dabbobi da jinin da jininsu ba zai isa ga Allah ba ba zai je wajen Allah ba walakin yanala taqwa minkum taqwa wato taqwa daga gare ku ita take isa wajensa kazalika sakharaha lakum kamar haka ne Ubangiji ya hore muku su waɗannan dabbobi litukabbirullaha ala ma hadakum domin ku yi wa Allah kabbara bisa abin da ya shiryar da ku wa bashir muhsinin kai albishir da masu kyautatawa Ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa musu cewa waɗannan dabbobi da kuke sokewa raguma da ƙananan dabbobi da kuke yankawa kada ku ji cewa yawan nama ko yawan jinin shi Allah yake dubawa ba yawan naman kadai Allah yake duba ba kuma yawan jinin bane domin a wancan lokaci a jahiliya sun kasance idan sun yanka abin yankan su abin hadayen su sai su sa jinin kuma sai su shashafa a cikin ɗakin Ka'aba su dauki naman su daddatsa shi su rataye shi wai sun gashi nan sun bawa Allah saboda Allah gashi nan mun baka ga jinin nan yana farara ga naman nan gashi nan ka gani to shi ne Allah ya ce musu a'a wannan duk ba shi ne komai a wurin Allah ba lan yanallaha duhuha Allah ba ya da buƙatar naman dabbar da kai yanka Allah ba ya da buƙatar sa wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin ba da buƙatar wani arziki daga wajensu wato wajen bayansa ba ya buƙatar komai wa ma uridu an yut'imun ba da buƙatar su ciyar da ni ba da buƙatar su ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaq lalle Allah shine mai ciyar mai azurtawa dhul quwwatil matin mai ƙarfi isasshen ƙarfi saboda Ubangiji subhanahu wataala ba ya da buƙatar wannan abin da yake kaiwa gare shi shine takwa shine kiyaye dokokinsa shine abinda bawa zai yi a zuciyarsa na ikhlasi na yi dan Allah na kadaita Allah subhanahu wataala a cikin aikin da yake ya zanto ya tsantsanta aikin dan Allah subhanahu wataala shi kadai bai yi shi dan riya ba bai yi shi dan a fada ba bai yi shi dan ya nuna ba bai yi shi dan a bada labari ko ya bayar da labari ba bai yi shi dan fariya ba da gasa a'a yayi shi ne kawai dan Allah kuma a gurin Allah subhanahu wataala kadai yake neman ladan sa sawa'un yayi abin bayyana an gani ko kuma yayi a boye zuciyarsa tsarkake take Allah subhanahu wataala kadai ya nufa bayyanawar ba za ta sa shi ya jirya ko jiji da kai ba da bayyanawar a gurinsa da boyewar duk ɗaya ce in tubdu sadaqati aw tukhuha wa tu'tuha al-fuqara qul tubdu sadaqati fa ni'ma hiya aw tukhuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairun lakum in kuka bayyana sadaqa fa ni'ma hiya ba da Allah bayyanawar kun yi sadakar a fili to wannan zai taimaki wasu wataƙila su ma su ga ya dace su yi wataƙila suka dubi yadda ku ba ku kai su wadata ba ba ku kai su samu ba amma gashi kuna bayarwa so kuma gashi Allah ya ba su da yawa ba su bayar ba to wataƙila wannan ya sa su yi wataƙila suna da niyyar su yi amma kuma shaidan ya ɗauke musu hankali yayin da ku suka ga cewa kun yi sai ku faɗakar da su ku tuna musu saboda ka faɗi in ba hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara in kuma kuka ɓoye kuka bayar da ita ga mabuƙata a cikin sirri ba tare da kun yi yaba ɗiɗi da su ba ko kun nuna wa mutane su to wannan ma shi ma alkhairi ne sadakar da za ka yi ta ta al'umma duka babu laifi don ka bayyana ta don mutane su gani wasu su yi koyi da kai sadakar da za ka yi wa ɗaiɗaikun mutane to kai a cikin sirri domin ka rufa ma shi wanda ka ba wa sadakar asiri ka kare masa martabarsa kada ka zo don za ka ba shi sadaka sai ka kirawo 'yan jarida ka kira masu kyamara masu facebook masu wane ne ana ɗauka kana miƙa masa to in kai haka ka ga ba ka karrama shi ba ba ka darasa shi ba ba ka kiyaye masa mutuncinsa ba amma in kai masa a ɓoye babu shakka wannan sai ta fi masa daɗi Allah subhanahu wataala yana duba niyyar ku da kyakkyawar zuciyar da kuka yi abin ita dan Allah wanda ita ce Ubangiji yake dubawa duk wanda ya yi aiki ba dan Allah ba to wannan aikin ba inda zai je Allah ba zai kai ga Allah subhanahu wataala shi ya ce lan yanala Allahu luhumuha naman dabbobin da ku yanka ba zai kai gare shi ba don haka duk yadda aiki a zahirinsa ake ganinsa mai kyau ba a yi shirin Allah ba to ba zai kai gare shi ba saboda ba a yi kyakkyawan niyya tattare da shi ba ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u al-kalimu at-tayyib da hada dan maganganu zuwa ga Allah suke hawa kuma wal-amalu as-salih kyakkyawan aiki yarfa'uhu yana ɗaukaka shi saboda ka kyakkyawa da daddada su ne suke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum allah baya duban surar jikinku gangar jikinku baya duban dukiyarku yana duban zukatanku ne da ayyukanku saboda Ubangiji subhanahu wataala yana karba daga zuciyar da take tsarkakakkiya zuciyar da ta cika da takawa inda ba ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin kawai Allah yana karba ne daga masu takawa sannan Allah ya ce kadhalika sakharaha lakum kamar haka ne Ubangiji sakharaha ya hore muku sakharaha lakum ya hore muku su wato waɗannan dabbobi litukabbiru Allah ala ma hadakum don ku yi wa Allah kabbara bisa ga abin da ya shiryar da ku wato ya hore muku na waɗannan dabbobi ya nuna muku yadda za ku amfana da su tun daga yadda za ku kora su zuwa gurin bauta da yadda za ku tsayar da dabbar ku soke ta ko ku kwantar da ita ku yanka ta da abin da za ku faɗa lokacin da ku yanka ta wanda duk shirya ce ta Ubangiji da ya yi muku karantarwa shi da ya yi muku litukabbiru Allah don ku yi wa Allah kabbara ala ma hadakum bisa ga abin da ya shiryar da ku ubangiji ya sake maimaita wannan kadhalika sakharaha lakum acha shi kadhalika sakharna kadhalika sakharna halakum kamar haka muka hore muku nan ma kuma yasa kadhalika sakharaha lakum kamar haka muka hore muku dan ya kara da tuna muku cewa wadannan dabbobi fa horaru ne horewar ubangiji ce inda ya ga dama sai ya bar su da karfin su da yadda suke ba tare da ya hore su ba ya ga yadda za ku amfana da su sannan Allah ce bashir muhsinin kai albishir ga masu kyautatawa masu kyautata bautar Allah subhanahu wataala suke kyautatawa tsakanin su da Allah suke kyautatawa tsakanin su da bayan sa su kyautata ibadar su tsakanin su da Allah su yi ta dan Allah sannan su yi ta da inganci su yi ta dan Allah sannan su yi ta da inganci yin ta da inganci shine yin ta kamar yadda Allah ya shar'anta ta wannan shine ihsanul ibada sannan mutum ya yi ta cikakken ikhlasi wato ya yi ta ba tare da ya kawo wani a cikin zuciyarsa ba sai Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ba ka ganin sa to yana ganin ka wannan shine cikakken ikhlasi wato kai ka bauta wa Allah bisa matakin mushahada ko muraqaba ko kamar kana ganin Allah ko kuma ka riƙa bauta ma Allah tare da jin cewa dalle Allah yana sa ido akan kai yana ganin ka wannan zai sa ka kyautata bautar da kake yi wa Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin ihsani yana daga cikin ihsani wato ka zo da ayyukan tadawwu'i bayan na wajibi bayan Allah ya wajabta maka sallah salloli biyar da zanto kana nafilu bayan ya wajabta maka azumin ramadan ya zama kana azumin nafila kana yin alhamis da litinin kana yin sittu shawwal da sauran azumin da ba su zama tilas ba sadaka bayan zakka kuma kana bayar da wata sadaka ta tadawwu'i kana zuwa umara kana zuwa hajji bayan hajjin musulunci dukkan wasu ayyukan da ba su zama tilas ba kana yi bayan kayi wanda ya zama maka wajibi wannan shi ma yana daga cikin ihsani yana daga cikin ihsani yana daga cikin kyautatawa innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كلوبا أبنجي سبحانه وتعالى للي ما ستكواه سنة تكين الجنة لإيدا مربرون الوا في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم سنة قاسر أبن أبنجي سيباس لنئم الجنة الجنة sai ce inna hum kanu qabla zalika muhsinin sun kasance gabanin wannan ranar ta alkiyama su gansu a aljanna sun kasance masu ihsani ne me suka yi suka zama masu ihsani kanu qalilan min al-layli ma yahjaun dan bacci kadan suke yi da dare kaga qiyamul layli kenan bayan sallolin su na farilla suna tashi su qiyamul layli qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun gefun asuba kuma tashi suna ta istighfari suna ta istighfari ba a wajabta musu ba sai sun tashi gefun asuba sun istighfari ba a wajabta musu ba su kwana suna sallah ba bacci sai dan kadan amma sun zabi su yi haka sannan wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum dukiyar su suna cire wani haƙƙi su ba wa wanda yake roƙo da wanda aka hana masa roƙo saboda kame kansa duk wannan sadakar ta dawu'i ba ta zama wajibi akan su ba duk waɗannan abubuwa da suke yi ba su zama wajibi akan su ba wannan ya kai su matakin muhsinina ya ta kai su matakin ihsani ubangiji ya musu sakamako da wannan to sannan akwai kuma ihsani na ka kyautata wa bayan Allah ka kyautata wa bayan Allah saboda haka akwai ihsani ta hanyar ka bayar da wajibin da yake kanka tsakaninka da ubangiji da kuma ihsani ta hanyar ka kyautata ma bayansa waɗanda suke buƙatar a taimaka musu a kyautata musu lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya daga mu yace sauraro waye daga waye daga